mace ce ta tafi yaji, wato suka fata da mijinta ta tafi gida amma ba ta ci ba, to tana can wurin kuma sai Ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijin kafin asasinta ta dawo gida. To sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba, sai uban mijin ya ce a ta koma gidansu, ta je ta yi ta kaba a can. Menene abin yi? A hakikanin gaskiya, idan mace mijinta ya mutu, inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba shi ne ɗakin mijinta, sawa'un gidan da yake mallakarsa ko da gidan haya ne, ko da gidan haya ne, a nan ne za ta zauna ta yi ta kaba. Sai dai shi mai gidan hayar ya yi haƙuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki, ba hali ne ma na a tuntuɓe ta kuɗin haya ba. Idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema, to a sami ƴan uwa musulmi ko cikin danginta ko cikin dangin miji su biya kuɗin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba. Amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta. Wannan shine nassi ya tabbatar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka abinda wannan uba yayi, wato uban miji, bai dace ba. Kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can, dan shine yafi dacewa da shari'a.
Na'am.
Sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi, za ta kaura cewa ado, dan zama ne da ya kunshi ibada. Mace za ta kaura cewa dukkan dangin kayan ado. Tufafi ba za ta sanya na ado ba, za ta sanya tufafi ne waɗanda suke ba yabo ba fallasa. Sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba. Sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba. Sannan ba za ta yi kitso ba. Sannan ba za ta yi lalle ba. Sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata huɗu da kwana goma. Sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura, kamar zuwa asibiti ta je ta dawo. Amma ta je aiki ta dawo, wannan bai halatta ba, inda tana cikin ta kaba. Ko a ce ta je makaranta ta ɗauki darasi ta dawo, ta ci gaba da zama da abin nan ɗakin kaba, wannan bai dace ba, ko alama bai dace ba, ba daidai ba ne. Mace ba ta kusa sai in fita ta zama ta dole ta larura, ba za ta ci su ba, ado ne ai. Ba za ta sa kwalliyo ma, da wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalliyo da yin kitso? Kwalliyo aka fi bukata. Amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah ta ce idan tana cewa ta sanya kwalli, manzon Allah ce wata fadar kwana goma kadai, da a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba, ba ku sa kwalliyo ba. Sai yanzu da an ce ki wata huɗu da kwana goma, yake ba za ki sa ba har sai wata huɗu da kwana goma sun wuce. Kitso ai kwalliya ne, da haka ba za ta yi kitso ba. In na da na kanta sai ta kyale shi aka har wata huɗu da kwana goma, in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullubce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba, amma ko ba ado ba, ba za ta yi ado ba. Dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta wa mace ta yin shi a cikin kwanakin ta kaba. Sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu, tana jin labarin mutuwar sa, shikenan sai ta tashi ta cire kayan adon da ke jikinta. In fuskarta akwai hoda, baki lebanta akwai jambaki, sai ta je ta wanke ta goge, da niyyar ta shiga ta kaba, ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba. Sannan kuma idan wata huɗu kwana goma suka wuce, shikenan ta fita daga ta kaba, ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga ta kaba, irin yadda ake na al'ada din nan, wanda al'ada ce ba addini ba. Mai tambaya ta gaba na cewa sun sami saɓani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa, amma abin da ya fahimta wato matar mijin take zuga, wato matar mahaifin nasa ita take zuga mahaifinsa, da haka ko da ya yi masa dukkan wani alheri ba ya karɓa, sai ta hana shi karɓa. Da haka ki so a yi wa'azi ko a jan hankali game da wannan, ya to bai dai dace ba kan mutum ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa, a ce mace ta shiga tsakaninsu ko kuma wani abu na duniya ya shiga tsakaninsu, wannan bai dace ba. Duk irin laifin da ɗanka ya yi maka, idan har ya zo ya nemi ka yafe masa, ya nemi ka yi masa rangwame, to abinda shari'a ta ladabtar da mu a kai shi ne sai ka yafe masa. Ubangiji ta Allah ce wali yakum walisfa ala tuhibbuna an yakthira Allahu lakum, ya kamata mutane su rinka yin afuwa, kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu, su daina daukan cewa sai sun dauki fansa. Don haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har ɗan yana ta ƙoƙarin bin shi ya nemi ya ce masa ya nemi tuba, amma kuma ya ƙi karɓan tubansa, wannan ba daidai ba ne ba. Ai kai ma kana saɓawa Allah a kowane yini, Ubangiji ta'ala ya yi haƙuri bai kama ka da laifinka ba. Ubangiji ya ce walau ya'akhudhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhkiruhum ila ajalin musamma, a wani wurin walau ya'akhudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba walakin yu'akhkiruhum ila ajalin musamma, inda Ubangiji ta Allah na kama mutane da zaluncin da suke yi, da babu wanda zai rage abin kasa. Inda Allah na kama mutane da irin laifukansu, da kayan laifi Allah ya kama ka da shi, da na'i da kinyi da yayi Ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa abin kasa. Isa manzo Allah ke cewa dukkan dan adam mai kuskure ne, sai dai wa khairul khata'ina tawwabun, mafifita cikin masu wato ainihin kuskure su ne wanda suke kokarin tuba zuwa wajen Ubangiji. Kuma kamar yadda Ali Ibrahim ta bayyana, wallazina idza zalamu anfusahum wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wato wadanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu, nan take sai su tana da Ubangiji su koma zuwa ga Allah. To haka ake so bawa da ya sako ya tana ga Ubangiji ya koma zuwa ga Allah, sai Allah ya yafe masa. Haka Ubangiji yake, da an koma gare shi sai ya yafe. To kai ma ya kamata idan aka yafe, idan aka nemi ka yafe, to sai ka yafe. Da haka bai dace ka kullace danka a zuci ba. Wani tambaya makamanciyar wannan ba ita ma ta yi kama da wannan, shi kuma mahaifi ne ya zo zai aurar da ɗansa, zai masa aure, to matar da ya zaɓo masa baya so, amma sai ya matsa dole cewa sai ya aure ta. Me zai faru da ya ƙarshe lokacin da ya aure ta, tunda baya son ta, kaga zama ba zai daɗi ba. Ƙarshe da aka kai aka komo, shikenan sai suka rabu, yaro ya saki yarinya, da ya saki yarinya sai ya auro wata daban, kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi. Kuma har an zo cikin watan Ramadana, ɗan ya je ya nemi Ubangiji ya fi masa, ya yi duk abin da ya kamata ya yi na ladabi, ya ƙi, har mahaifiyar yaron ta ji tausayin ɗan, ta tausaya masa halin da yake ciki, sai ta sa baki ta ce da uban, yanzu ai bai dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma, ɗanka ya yi maka laifi, ya tuba, ya nemi ka yafi, ya yi kaza ya yi kaza, amma ka ƙi yafiya, wannan ai ba daidai ba ne ba. To wai sai kuma Ubangiji haushi, sai ma ya saki ita kanta uwar. So wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba, musulmi bai kamata ya yi wannan ba. Wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatar rahmar Ubangiji ba, kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma. Aje ya riga ya yi laifi, ya auruwar da ba ita kake so ba, to shikenan, kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa, sai ka yafe masa. Kuma sannan ai a musulunce, yadda ƴa mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a, kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya, to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro ƴar kaza ba, ko ƴar wani, ko ƴar wani, ko ƴar aboki na dan mai zumunci, dan shi kake so kaiwa gata ba kanka zaka yi wa gata ba. Shi kuma zaka yi masa gata, ka kyale shi a auro da yake so, illa ya ka tuba ka ba shi shawara. Shin wannan yarinya da danka yace yana so, menene abun akushi a tattare da ita a musulunci? Tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba danka ya aure ta? Shin gidansu suna da wani laifi a musulunci da bai kamata a yi aure a gidansu ba? Wannan shi zaka lura da shi. Amma idan ba su da wata makusa a musulunci, ko ita yarinyar ko gidansu, baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba. Sannan baya dacewa ka ce dole sai wanda kai kake so zai aure, dan kai fa shi zaka yi aure ba kai zaka yi wa kanka ba, kai lokacin zaka sai ka aure wanda kake so, to shi ma kuma sai ka kyale shi a aure wanda yake so. Amma ba daidai bane ba a matsa mutum ya aure wanda baya so, dan aure gaba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya, in babu soyayya babu aure. Da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya, in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba, yakan bi tausayin su ina ma su yi aure, dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbayn ghayru zawaj, ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su yi aure.
Na'am,
kada a kyale su rayuwa haka ba tare da aure ba, dan idan kuka matsa kuma son su yi karfi, kuma kuka ce sai an raba su, kai uba ka ce sai dai a aure wata a wani gida, ko iyaye kuma sun ce sai dai su aure da ɗayansu wani gida, to lokacin da za su yi muku kwana, su yi muku wayo, su haɗu da juna, ba ku sani, tunda yana son suna sauki. Don haka ya kamata iyaye su yi hatara a madadin wannan ta, a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri, da ma'an da za su ta kafofin watsa labarai, muke roƙon wannan uba dan Allah, dan Allah ya ji tsoron Allah, ya yafe wa wannan danaci, kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na watan Ramadana. Yaron nan ya je ya aure, magana ta riga ta wuce, a rufe wannan chapter, a shiga wani sabon zancen daban a duniya. Amma ka rike abu shekara ɗaya, shekara biyu, wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci. So nawa kai ka saba Ubangiji, ba ka san Ubangiji ta Allah ya kai maka, kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa. Tunda dai laifin kenan, kawai dan ta ce a wani a kyale shi, ta ba ka hakuri sai ka sake ta, wannan ba daidai ba ne ba, wannan ba daidai ba ne ba. Idan har mutum ya tafi a kan haka fa, Allah na iya jarrabarsa, ya yi masa hukuma a nan gidan duniya. To ba ma fatan Ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin, so muke yafe maka, amma kai ma so muke ka yafewa ita mahaifiyar yaron, ka dawo da ita, sannan kuma shi yaron ka yafe masa, ka kyale shi, ka ci gaba da mu'amalar ta.
Na'am.
Ubangiji ta Allah ya sa ya ji. Wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labaran NTA Borno da kuma BRTV da kuma wata takardar a haɗe wadda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk ranar Talata ba sa samar da tasiri suke ce sai su sa mana a gutsire. Wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA ne dai na gama ko ba haka ba. Me yasa suke gutsurewa ba sa sa a cikakke wallahi a'lam. Amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe 7 ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program ɗinsu na karfe 11 da suke ɗaukowa daga Abuja da ranar Talata. To amma shi na san abin da ke cewa tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kwata a yi ta tallace-tallace ba. Haka ya rubuto amma dai na isar da tambayarka, na isar da fatawarka.
Na'am.
Wannan yana magana ne akan cewa mummunar ɗabi'a da suke yaɗuwa yanzu tsakankanin mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji. Allah ya tsare mu. Wannan kan mummunar ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta. Sai su alade da ire-iren su wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace. Amma a cikin bil adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba. Allah ya ce laqad karramna bani adam. Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi. Dan adam da Allah ya halicce shi cikin daidaituwar yanayi mai kyau mai ban kai. Bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar san namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace ƴar uwarta. Wannan abu ya sabawa shari'a, ya sabawa lafiyayyen hankali. Bai dace da shari'a ba, bai dace da hankali ba. Dan a hankalin mai hankali ba abin da mace za ta mori da shi a jikin mace ƴar uwarta. Sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa ta yadda kwakwalwar shi tana ba shi sako bai daidai ba, yana jin daɗin abin da baya da daɗi. Kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai ƙanshi. Duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin ƙanshin shadda, to kaga wannan kwakwalwar shi ta lalace. Babu yadda ka iya da shi. Dan haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar ƴa mace. Akwai ababe masu jan hankali a jikinta wanda za su sa ya yi sha'awar ta. Ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji. Dan akwai abu a jikinsu da za ta yi sha'awa. Amma namiji ya yi sha'awar namiji, mace ta yi sha'awar mace, dabbanci kenan ko ƙasa da dabbanci. Waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah, su tuba tun kafin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dauke su da azaba. Dan kaga namijin da ke neman namiji, idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba. Kashewa ita ce hukuncin su ko. In ana doka, in ana aikin dokar Allah kawai kashe su ake. Waɗansu malamma suka ce ma ayyukutaluna harqan bin nari. Za a kashe su ne ta hanyar a ƙona su da wuta, mafi tsananin azaba za a yi musu. Waɗansu malamai suka ce a hauginin da ya fi kowanne tsawo, tsaunin da ya fi kowanne, dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin, a haucan sai a jeho su ƙasa. Sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jifansu. Dan a kwaikwayi abin da aka yi wa mutanen Annabi Lutu, fa ja'alna aliha safilaha wa amtarna aliha hijaratan min sijjil mamdudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bibaid. Fatan mu wanda suke cikin wannan mummunar ɗabi'a Ubangiji ta Allah ka shirye su. Ya Allah ka ba su ikon tuba.
Na'am.
Shin namiji ɗan adam zai iya auren ta matar aljana? Ko namijin aljani ya auri ta matar ɗan adam? Jinsin ba ɗaya bane, babu aure a tsakaninsu. Imam Malik ibn Anas yana ɗaya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rashin halacci. Akwai malaman da suka ce a iya auren, amma gaskiya zancen su mai rauni ne. Shi abin da yasa wannan auren baka da tabbacin shi. Mace za ta iya fakewa da wannan ta je ta yi zina ta zo da ciki a ce waye miki ciki ta ce a wani mijinta ne wani jinni. Daga kudu zai ke kullum yake zuwa da daddare in safiya ta yi ya koma kaga da za ka iya kare safiya tun da ba ka gani to ka buɗe kofa a yi ta yin zina. Ko ba haka ba. Wani ma zai fake da wata baya da mace yana zuwa yana barnarsa a wani waje a ce ina matar ka ta yi aljana ce ba a ganin ta ce sai kaɗai ke ganin ta. Imam Malik sai in kuka buɗe wannan kofar to kun buɗe kofar yin zina. Ko shi haka ba fatawar Imam Malik akan wannan tsara ba. Wato jinsin aljan daban da jinsin ɗan adam. Abinda ɗan adam ke ci ya rayu ba sai aljan ke ci ya rayu ba. Abinda ɗan adam ke ji na daɗi ba sai aljan ke ji na daɗi ba. Kuma gaggawa da hanzari ma ɗan adam daban da na aljan. Yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo sai aljan ne da safoto ya dawo. Ko ina maka ya dawo muna zaune a nan gurin. Kaga yana da hanzari yana da gaggawa. Yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta. mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko Allah ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ko don lokaci ba a rike da yake to kaga tunda ba jinsu daya aure ko ba akan samu jituwa ne idan jinsu ya zama daya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincin mu kowa ya soke daga gangon abincin mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun tashi yin sarki da ake yi da hoge kar ku yi da kashi ku yi da hoge duk aka ce saboda me yake shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shi ne abincin yan uwanku cikin aljanna
na'am
ina fata mun fahimta ku kaga ne kashin dabbobinku ita ce ciyawar dabbobinsu kaga jinsin dabbobin nasu ma daban da namu to ina za a aure a wannan tsakani ya za a samu fahimtar juna kuma yanzu ce kika aure aljini wata rana ya zuce ya koda miki tafi ki kike yaya kuma kenan marin aljini kin ma zai kada ai ba karamin aiki bane wannan ba daidai bane
na'am
akwai wanda suke karban bashin kaya a kasuwa amma kudi suke so a basu amma ba za su samu kudin ba sai su karbi bashin kaya in sun karbi bashin sai su sayar sai su yi amfani da kudin sai zanto ana bin su kudin kaya hakan ya halatta ko bai halatta akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har yake idza tabai'atun bil ina wa akaltum bi aznab al baqari wa rabitum bil zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ninka tinkayya ta riba sannan kuka yarda da kiwo ina za ka kiwo me kake kiwo kullun kana bayan dabbobi baka sallah baka karatu baka istighfari ko wannan shine rayuwarka warabitum bil zar kuka damu da noma abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada kiwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ma'ana rayuwar tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku ba ruwan ku da addini ya dace ku samu kudi ne kadai a gaban ku kuka kyale jihadi manzo Allah ya ce sai Allah ya tsora muku kaskanci ba zai taba dauke shi daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah to bai'ul ina malamai suka ce shine yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira 1000 rancen naira 1000 nake bukata na zo wajen dan kasuwa sai ce shi ba zai bani rance ba amma zai sayar mun da wannan a tamfar a matsayin bashi nace to nawa ne kudinta sai ya sayar mun da wannan a tamfa naira 1300 bayan kudinta naira 1000 ne na karba kaga ana bi na nawa 1300 daga baya sai shi kuma yake to ka sayar mun ita naira 1000 ni kuma dama 1000 nake da ma mai zan yi dace sai na ce eh sai na ba shi a tamfa sai ya bani 1000 kar ka manta shi kuma yana bi na nawa 1100 kaga wannan riba ce kawai wayo ne yake to wannan shine bai yi ina yan kasuwa suna yin wannan dabara sai ka je ne mun kudin ki a sai dai mu sai maka da wannan haja ko mu baka rancen wannan a tamfar mu baka bashin wannan a tamfar in ka karbi bashin a tamfar sai kuma sai a tamfa a wurin ka amma da farashin da yake kasa da yadda suka sayar maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karbi hajar aurensa kuma shi ne ya sai ka wannan riba ne kawai wahida amma idan ka je ka sarko tufafin sai ka je ka karyar da shi a wani waje don ka samu kuɗi to wannan daban don ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi takardar ƙarshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya amma a bana Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata baya ji don haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada amma baya jin abin da ake cewa don haka yake fatan yan uwa da su taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma wa la'alla Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da jinsa ya Ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki ya Ubangiji ka dawo masa da jinsa ka warware masa matsalarsa da haka yan uwa kuma kowa ya sashi addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara tahajjud sai a sashi a cikin addu'a shi da sauran yan uwa da suke cikin matsala makamancin wannan ko wanda ma ba wannan din